kanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru, kuma yau zamu tashi ne a inda ƴar jarida kuma wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru, Maimuna Tado, za ta amsa tambayar da aka yi mata cewa ina kungiyoyin mata ke samun kuɗi wajen gudanar da ayyukan su. Bari mu miƙa ku ga Maimuna.
Su ya su suke hada kudaden su,
ba sa samun gudunmawa daga waje,
ba sa samun kudin daga waje, su ya su suke bakin kokarin su wajen wato kyautatawa junan su da taimakawa. Domin akwai wata yarinya daga ciki yar makarantar Malama Ruqayya wacce na tuntube ta dangane da wannan batun da muka yi magana akai, da take yi mini bayanin cewa a yayin da ta kira waɗannan mutane domin a yi kokari a tafi, akwai wasu sun da suke tambayan cewa me za su samu a ciki, akwai waɗanda kuma suka fahimce su, kuma su ma idan aka ce a kawo kaman ko jaka biyu suna iya su kato jaka biyu suke har hadawa. Kaman idan aka samu ce akwai wasu matan da ko abinci babu, to sai ka gani sun yi kokari sun sayi kamar buhun shinkafa, an saya mata da mai ta yadda za ta iya ta fara kokari da shi da wato marayun da take tattare da su.
To ke zai shiga cewon Hausa suna cewa yalo baya lunguma yalo ko sai dai lungume ne faɗi ko, to ba shiga cewar idan dai har su ya su bane abin ba zai yi ba wani kata kusa zai abin bai je ko ina ba.
To a gaskiya dai yanayin da muka hira da wannan yarinyar ita yar makarantar Malama Ruqayya, maganar da ta yi mini ta ce idan suka je suka tuntubi manya ko na ce maza, akwai waɗanda ba sa ba su haɗin kai, saboda haɗin kai wato ta ɓangaren taimakawa waɗannan marayun, domin sai a gani kamar cewa aljihunsu za su zuba kuɗin. To ya kamata a ce yayin da mutum ya kawo koken shi ba wai za a bar shi ba ne a yi masa wani tunani daban, sai na ce abin da za a yi sai a ce to za mu zo mu gani yanayin da kuke yi. In ya so su ce to lokacin da kuke wannan taro ku tuntube mu, ko kuma ku gayyace mu za mu zo wajen wannan taron, yayin da ko kuma kuka hada wannan abun ku tuntube mu zo mu ga yanayin da kuke raba kayayyakin, wannan za su ga cewa a'a abin na da tasiri, kuma yanayin da suke gudanar da abubuwan su za su ga cewa ba ƙarya suke yi ba da gaske suke. To waɗannan mazan da za su yi kokari su kansu su shiga cikin kungiyoyin matan, ba wai su je suna zama da su ba, amma su dinga bibiyan al'amuran da waɗannan matan suke yi, tunda yake ga yanar gizo-gizo da sauransu. Yawwa, shi yasa a kodayaushe muke kira cewa ko da mutum ya kasance a nan ƙasar Kamaru, ko da a wajen ƙasar Kamaru ne, har idan waɗannan ƙungiyoyin da suke buƙatar tallafi, idan akwai wani wanda zai iya tallafa waɗannan ƙungiyoyi na mata waɗanda suke dafawa marayu, to wato sai mu ce muna yi musu maraba da zuwa ga wato tallafin da za su kawo.
To madalla Malama Maimuna Tsalu, mun gode ko.
Alhaji Awwal Garba, barkanmu da wannan lokaci mai albarka. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka. Ni ne Alhaji Abubakar Adamu, wanda mazaunin Duwala a nan jamhuriyar Kamaru a halin yanzu.
Alhaji Abubakar Adamu, ka ji maganganun da mata suka yi ta koyar mu ko, wanda muke zamantakewa da su ga ɓangaren maza, cewar maza ne kanwa uwar gani na irin waɗannan matsaloli da suke gudana, musamman idan ma ka san maza sun fi mata mutuwa ko. To yawwa, kuma akan bar su da jibin yaya. To yanzu kai hakan ne maza ne masu matsalolin, ko kuma dangin maza ne masu wannan matsalolin na rashin taimakawa, ko kuma matan ne suke samun sabani tsakanin su da iyayen maza din?
To alhamdulillahi awwal, wannan al'amari yana da fuska biyu. Duk wanda Allah ya yi mashi rasuwa, to aka bar ya bar ƴaƴa marayu, kar ma irin ƙanana wanda Hausawa ke cewa takamako ka, ana ihu babansu ya rasu ya mutu, su kuma suna mun nayo ba za su makaranta ba. To kaga waɗannan ba su san ma meye duniya yake ciki ba. To saboda haka abun yana da fuska biyu. Fuska na farko, kaga ko a rayuwar yara, ko da mahaifi na raye, to uwa ita ce jigo. Ma'ana yaro yana iya magana da mahaifin shi so 20, sannan yayi magana da mahaifin shi so 1 ko so 2. Kuma ita uwa ita ta san halin da di yaron yake ciki, sai in ta ga dama sannan baban ya fahimci wani abu. To amma mai tarbiyya ga mace baya yiwa kai tsaye, saboda ba don komai ba yaro ana buƙatan wanda in yi magana daga nesa zai tsorace shi. to wannan kuma bayi da nasaba da kowa sai namiji ko da ba mahaifin shi bane, saboda ita mace Allah ya sa mata soyayya akan da da kwarjini wanda yana iya kasancewa ya kila ya sauka layin da ake so ya bi ma da dadewa ko da mahaifin na rayi, to ba lalle ya sani ba, amma ita uwan ya sauka layi na kwana biyu ta sani, to wata kila in ta fadan ma baban saboda soyayyan da da uwa za a buge shi, to sai ta shiru sai abin yayi nisan da ma wata kila akai rashin sa'a ba zai gyaru ba, sa'annan sai ka ji ta ce ai tun lokaci kaza ta san da kaza ta san da kaza. Misalin da nake so in baka, akwai wanda na taba gani ana ruwa da daddare, suka je suka fasa shagon mai sai da kaya, suka kwashi shaddoci cike da shago, amma da aka zo babu cigiyan da ba a yi ba, suna tsaye a ciki kowa na cewa a'a shi bai gani ba, sai shi mai wannan shagon sai je kira kakan shi, kakan shi yana zuwa sai ya addu'a ya ce karka damu koma gidan Allah da za a ga wannan kayan ba zai bace ba. To ɗaya daga cikin barawan ana tsaye ana Allah ya tona asirin wanda suka dauka yana amin, ma'ana ya dauka Allah na wasa ne, ana kan haka kawai sai motan police suka shawo kwana suna zuwa wurin, a cikin jama'a shi kadai sai fita da gudu, sai ake tunanin waye wance fita da gudu, sai aka ce ai wane ne sai aka bi shi, to ko da aka bi shi aka kamo shi aka rike shi aka tafi kofar dakin shi, saboda yawan kayan ga kofar dakin ma dakin ya kirfuwa ga kayan ana gani ta waje, amma ita maman shi ta ga wannan abu, amma duk maganar nan da ake bisa ta fada ba, sai da aka kawo shi kako inda baban shi ne ya ga wannan, to sanda aka zo aka wannan taron zai ce ku tsaya, akwai wani matsala wanda na gani abin duka ɗaya ne, ka kina ka duniya ta so shi, ka so naka kuma duniya ta kishi, saboda haka ga halin da ake ciki wannan abu dana ne a haɗu a rufa ma juna asiri ga inda kayan yake, amma ana kama shi uwan ataki ina faɗa maka su manta uku kuma ta ga kayan kuma duk cigiyan nan da ake bata iya faɗa ba, to alhamdulillah kaga wannan kaga ɓarayin uwa kenan, to ɓarayin uba kuma ana samun akasi, akasin da ake samu wani uban tun yana raye fa bai dami da ƴan uwan shi ba, dangin shi ya sani, dangin matan shi kai ya sani, dangin shi sai mahaifiya da ya zama dole, za ga ga kanin shi wani koyayensa uwa ɗaya uba ɗaya, amma aka ce maka wannan kanin wane ne koyayen wane ne sai ka rika mamaki, kuma watakila ga abin duniya shi din Allah ya hore mushi, saboda haka bai san cin su ba, bai san shan su ba, bai san wani yanayi suke ciki ba, a'a za a yi biki za a yi suna ba ruwan shi da su, to a saboda haka wani in ba sun ga Allah ba sun duba zumunci shi fa ma fa in ya rasu ba ruwansu da yayin shi, to saboda haka sai a bar mu ɓarayin uwa, ita kuma ta je ta yi ta wahala a ƙarke za ka ga wannan ƴaƴan an bar goma aka yi rashin sa'a sai ka ga shida sun lalace, saboda menene koda da komai na wadata na rayuwa babu mai tsawata musu, ita kuma dalilin rashin tsawata wannan akan samu ƴaƴa sai su fizge a hannun mahaifiyan sai su je inda ba ta zata ba, koda tana biye da su sahu da kafa sai ga aka yi rashin nasara sai sanda za ta ankara sai ta tsince su suna shaye-shaye ko an koma dauke-dauken kayan wani ko kuma yau a dawo gida gobe a kidawa, in ba a dawo ba dinnan ba ta san wani hali ake ciki ba, menene ake aikatawa, to kaga irin wannan yana da nasaba, ko kuwa a wasu dangin uban an bar ma yaran kanana abin duniya wanda zai sa a yi kula da su, na farko su harkan karatu da harkan ci da sha da ilimin su da sutura da komai, sai kaga aka yi rashin nasara an fada hannun wanda ba na Allah ba, ko da yaran za su taso su girma su nemi waye uban su me aka bar musu, sai kaga an tashi zero ba komai, wannan dan uwan uban nasu ya zama hankaka ya maida dan wani nashi, ma'ana duk abin da aka bari ya cinye ya bar su ba komai ba karke, in aka yi rashin sa'a kaga da uban su da shi uwa da uba da amma a je kotu a yi ta shari'a, sakamakon ƴaƴan babu komai a hannun su a ƙarke, tun da shari'an ba na Allah ba ne shari'a ne na duniya, sai ga yayi nasara a kai, saboda shi ke da kuɗin da zai ɗauki lauya, shi ke da kuɗin da zai ba mai shari'a, kuma kuɗin na wane ne, a na wa'innan yaran ne, saboda ya ƙi Allah sai ya samu kanshi a wannan yanayi wanda yake ya zaɓi kunyan lahira da kunyan duniya, ya zaɓi in an je gaban Allah zai biya su wannan kayan, amma a duniya kam babu inda za su kai shi su karɓa, to wannan yana taka rawa sosai a mahimmanci na zamantakewa da mata suke a halin yanzu.
To amma ba ka ce wani gwamnati ma na da nata raula ta taka ba irin wannan matsalolin da ake fuskanta, musamman in ka dubi irin yadda ake bi, akwai sarakunan da suke shugabannin al'umma ne, akwai kuma kaman ciyamomi na local governments da sauransu, da kuma gwamna duk ba za su iya yin taka rawar gani a
To alhamdulillah malam Awal, ka san Hausawa sun ce duk randa ka ji babba na ma yaro fada to babban ya kama girman shi, idan babban banza ne ko da yaro ya zo na abin da ba daidai ba sai ka ji ya ce ku bashi ya dan cika sharayuwan shi duka kwana nawa ne shi ma dan kulicin shi ne, kaga babban kawai kenan, to saboda haka su kansu kamar yanda muka yi magana masu shari'a, ai shari'a na Allah ne, amma sai ya dauki wannan rigan sai ya ba wani bawan shi aro, shine hukuma ta nada wani shine alkali ko chairman ne zai nada shi ko karkashin masarauta ne duka dai hukuma ne to saboda haka sai ka ga yasu ma su kansu ma inda za su nada wannan din su ma ba su tace gaskiya ba
akwai yanayin cin hanci da karbar
yawa ba wani mai kima ba wani mai daraja a idan su sai wanda yazo da abin duniya kuma ya ba su saboda haka shine mai girma idan wannan abin roban baki ne in yazo da abin duniya ya bar sai a mashi kwaskwalima ya koma fari idan fari ne kuma yazo ya ci a yana so a maida mashi da shi launin shi baki ne sakamakon abin duniyan nan da yazo ya ba su su ma sai su dauke shi sai a ci a baki ne in ka ci a fari ne a ci alhaji wa na zai ce baki ne har ka musunta kai waye baka daman ma kai magana wuri to saboda haka kaga halin da aka samu kai yanzu sakamakon mahukuntan namu su ma yawancin su ba duka ba wannan gurbata da lalacewa yana tare da su a inda suke na farko cin hanci da rashawa yana iya hana mutum aiwatar da duk abin da yake gaskiya ne ga gaskiyan zai aje ta sai ya koma ya dauki sarai kuma Allah subhanahu wataala da kansa yayi bayani ya ce amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa to kaga wannan san zuciyan ashe Allah ya san matsayin shi kaji har yayi magana akan shi yace wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangiji to kaga wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangiji shine abin da ba naka ba kaga ba za ka dauka ka ce naka bane baka da ikon ka halasta haram baka da kuma ikon ka haramta halas saboda Allah da manzansa su kadai suke da wannan iko Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wannan abin halas ne koko haram ne koko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace a kaza haram ne a kaza halas ne to saboda haka kaga idan mutum ya kasa gane wannan sai je ya dauki san zuciya to idan ya dauki san zuciyan nan ko menene Allah da kansa ya faɗa ga inda za a tsaya to amma a ƙarke kuma sai a wani wuri sai Allah ya ce wa amma mantaka wa saral hayatid dunya to kaga wanda ya bi na rayuwar duniyar nan sai Allah ya faɗi cewa ga makoman shi ga inda zai shi to saboda haka yanzu sashin shari'a da kake gani a ga al'umma gaskiya sashi ne ya riga ya gurbace wanda ko kana da gaskiya za a tambaye ka in baka da abin duniya kar ma ka je za ka bata ma kanka lokaci ne gara ka tafi ka nema wajen Allah ka bar ma Allah wancan wanda aka ci wataƙila in ya tausaya maka ya so kana raye ba sai ka mutu ba ya baka wani saboda yanda duniya ta samu kai mai haifar da haka duk inda ka zo al'umman mu na musulmai yanzu musuluncin yau da ake yi musuluncin kusan ya rage sai dai suna kawai amma a aikace za ga a cikin kashi 10 kashi 2 ne ake aiki da shi ko 9 yanzu musulunci abin da ya rage yawanci za ga ake aiki da shi daga maganan aure sai gado nan ne kawai musulunci ke taka rawa a yanzu amma duk fannin da ka zo sai kaga kawai gashi yana da rauni to saboda haka sai kaga yanzu a musulman da yake muke rayuwa a wannan doren kasa an aje alkur'ani da hadisi yawanci ana shari'a ne da wani abu da ake kira constitution din nan kuma ba addinin kirista bane zalla ba addinin islama bane zalla a'a an duba zamantakewa ne na wancan musulmi wannan kirista wancan kuma bai da addini gaba daya to a ciki akwai lamarin mai addinin islama guda 10 yazo da shi mai addinin kirista yazo da 10 wanda kuma bai da addini yazo da 10 to saboda haka sai a duba sai a dauki na wannan 5 na wannan 7 na wannan 3 ko na wannan 5 sai a hada shi ne ya hada wannan kundin tsarin mulki da ake tafiya da shi to saboda haka za ka ga akan shi ake tafiya wannan maslaha ne kawai na rayuwa aka duba sai ga ma a wasu wuraren za ka ga namiji umma ya mutu to sai ga mahaifiyar shi ma ba ta da gado wanda kuma mu a musulunci ba haka bane Allah ya gaya mana tana da gado sai ga duk abin da ya bari daga matan shi ne sai ƴaƴan shi ko kuma a ce a takarda gashi ya rubuta gaba daya a ƴaƴan nashi ya ba wa'innan kaza bai ba wancan ba to kaga tunda kanshi ma tun yana rayuwa ma ya haddasa harsuman da babu yadda za a yi ma ya mutu wasu daga cikin ƴaƴan nashi su ji kanshi ko addan Allah ya gafarta mushi zai wahala su yi saboda menene ya raba kansu tun yana rayuwa kuma yanzu mu maza muna da wannan matsala
da waɗannan bayanai na Malam Abubakar Adamu mazaunin Duwala a ƙasar Kamaru za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da shirin a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin sai Muhammad Awal Garba wanda ya haɗa mana shirin daga ƙasar Kamaru Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.